Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jahurin Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Koniya Muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma sai za kuma a iya sauraron mu kai tsaye wato kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen Hausa. Assalamu alaikum, yanzu ba dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hatsi na ranar Juma'a 19 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana game da bukatar sakin shugaban yan Shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Zazzaki dan ya je shi kasar waje Kenya. Maryam Dauda na tafi da shirin ta na kallabi, Daula Salim kuma ta shigo da sheshin jaridan Amurka. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa a Daula Salim. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yadda kasar China ke musgunawa rukunin musulman uku ya zama keta haƙƙin bil'adama, inda ya ce wannan ya kasance ɗaya daga cikin tauye haƙƙin bil'adama mafi muni a tarihin duniya. Da yake magana a wani taron yancin addini a ranar Alhamis a nan Washington DC, Pompeo ya ce kasar China ta kasance kasar da tafi kowace kasa fama da rikicin tauye haƙƙin ɗan adam, kuma wannan abun bakin ciki ne ga duniya baki daya. Wasu manyan jami'an diplomasiya sun zargi jami'an gwamnatin China da yi wa wasu kasashen duniya barazana akan kada su halarci wannan taron. Amurka kuma ta yi la'akari da kasashen da suke marawa China baya duk da cewa ba ta faɗa sunayensu ba. Shugaban Amurka Donald Trump a tsawon kwanaki 5 a jere ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan ko shin wasu 'yan majalisar wakilan Amurka hudu mata na ƙaunar Amurka waɗanda ya zarga da yin wasu kalamai na nuna tsana ga Amurka. Da yake magana da manema labarai daga ofishinsa na Oval a fadar White House jiya Alhamis, Trump ya ce waɗannan 'yan majalisa da aka zaɓa a karon farko ya wajaba a gare su matuƙa su ƙaunaci ƙasarsu, yayin da yake zaune kusa da Prime Ministan ƙasar Netherlands Mark Rutte. An tambayi Trump kan ihun da aka riƙa yi cewa a mayar da ita ƙasarsu a wani gangamin yaƙin neman zaɓe da daren da ya gabata bayan da ya cecceki ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilai Ilham Omar wacce 'yar asalin 'yar gudun hijira ce daga ƙasar Somalia. A jiya Alhamis ne gidan talabijin ɗin Iran ya ba da sanarwar cewa sojojin ƙasar sun kwace wata tankar mai da ake zarginta da fasa kwabri. Rahoton ya ce tankar mai dauke da ma'aikata 12 ta ratsa cikin yankin ruwan Hormuz da yake kudancin gabar ruwan Iran. Ya kara da cewa tankar ta yi fasa kwabrin mai kimanin lita miliyan 1 wanda kuma ba alamar da ta nuna ainihin daga kasar da tankar ta fito. Wannan sanarwar ta fito ne bayan da aka bada bayanan bacewar wata tankar mai dauke da tutar kasar Panama mai suna MT Ria wacce ke shiga daga hadaddiyar daular Larabawa, yayin da aka kasa auno taswirin jirgin da ya isa gabar ruwan Iran a ranar 14 ga watan Yuli. To ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ba Amurka da ake zargin shi da aiki da 'yan ta'adda ISIS ya dawo nan Amurka, inda ake kyautata zaton za a tuhume shi da laifuka da suka shafi ta'addanci. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun tabbatar da hakan a jiya Alhamis. Dakaran Amurka ne suka yi kokarin dawo da yaron nan Amurka domin a hukunta sa. A cikin wata rubutacciyar takarda da ma'aikatan tsaro ta Pentagon ta fitar, ya nuna cewa tun farko dakarun Siriya suka tsare yaron yayin da ake zargin shi ɗaya daga cikin mayakan ISIS ne, amma daga baya aka maida shi ma'aikatar shari'a. Ma'aikatar shari'a ta ce tana da masaniya akan batun bayan da gidan talabijin ɗin CNN ya bada rahoton batun. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sam baya tunanin sakawa kasar Turkiya takunkumi dan ta sayi na'urar kakkabo makamai masu linzami da Russia ta kera. Wannan na zuwa ne kwana daya bayan da Amurka ta yi ikirarin tsame kasar Turkiya daga rukunin masu amfani da shirin ta na sabbin jiragen yakin da ta kera samfarin F-35. Trump ya faɗa a ofishinsa na Oval cewa ba mu buƙatar yin hakan a yanzu, yayin da yake shagulgulan nasarar da 'yan wasan Amurka suka yi a gasar Olympics. Mai magana da yawun shugaban ƙasar Turkiya Tayyip Erdogan ya nuna rashin jin daɗin shi akan cire ƙasar daga shirin Amurka da mai ba da shawara kan tsaron Amurka John Bolton ya yi a wani tattaunawa wayar tarho a ranar Alhamis. Daga ƙarshe shugaban hukumar kula da fannin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a ranar Alhamis cewa hukumar na gab da cimma matsaya da shugaban 'yan ta'addan Houthi domin kawo ƙarshen rashin abinci na wasu yankuna da suke mulka. A halin da ake ciki yanzu, mun fara cimma matsaya amma dai ba mu rattaba hannu ba kan yarjejeniyar. Abinda David Beasley, Director Hukumar Kula da Fannin Abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa kenan a wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya a Yemen. Ya ƙara da cewa, idan har an kulla wannan yarjejeniyar, za mu tabbatar da an yi gaggawar aiki da ita domin samun isasshen abinci a kan titunan sana'a a cikin kwanaki ƙalilan. A watan da ya gabata ne Beasley ya ba da umarnin janye rabon abinci a sana'a babban birnin ƙasar wanda yake ƙarƙashin 'yan ta'addan Houthi. Ya ce dole ne ta sa aka yi hakan domin 'yan ta'addan suna arcewa da abincinsu sayar da shi. Sun kuma hana masu ba da agajin abinci su ci gishin kansu.
Dauna salamu aka saurara da labaran duniya da gudun sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahoto za mu kaɗa Kaduna mu ji halin da ake ciki game da buƙatar 'yan masabar Shi'a ta asaki shugabansu Sheikh Ibrahim Zazzaki don ya je ƙasar waje jinya. Isa Lawal Ikara gare ka.
Yunkurin samun salarin fita kasar waje domin neman lafiyar jagoran mabiya masaba Shi'a a Nigeria Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki ya ƙara cin karo da tasgaro biyo bayan buƙatar bin diddigin da gwamnati ta nemi ta yi game da rahoton rashin lafiyar shi. Tun farko dai lauyan Sheikh Al-Zazzaki lauya Sado Garba ne ya kawo uzuri game da tsananin da rashin lafiyar jagoran mabiya Shi'a a Nigeria ya yi da yace akwai buƙatar fita kasar waje domin duba lafiyar shi. Kamar dai yadda lauyan ya yi wa manema labaru ƙarin haske jim kaɗan bayan fitowa daga babbar kotun jihar Kaduna da ke sauran wannan ƙara.
To yanzu jikin shi kan yayi tsanani yana buƙatar zuwa asibiti cikin gaugawa. Jikin nashi kullum dai yana da tsanani ne. Fatan mu shine wani kotu ta duba ta yi adalci ta ba shi daman ya tafi ƙasan waje ya nemi lafiya. Saboda ragon da aka ce yana so a ba shi daman ya kai ya tafi asibiti ƙasan waje da kuɗinsa ba wai gwamnati ta kai shi ba. Yana so da kanshi zai je da lura da kanshi. Sai gwamnati ta kashe kuɗinta ba.
Sai dai kuma duk da bayanin lauyan Sheikh Al-Zazzaki shi lauyan da ya wakilci gwamnati a wannan kotu, lauya Bayera Dari ya ce ba za su gamsu da ingancin rahoton asibitin da ya ce Zazzakin ba lafiya ba sai sun bincika tukuna.
A yau kotu sun kawo daga likitoci abin da su wanda suka duba malam suka duba shi suka ba da rahoto. Sai muka ce a mu ba mu yarda da wannan report din. Ya kamata mu zo mu duba wannan report mu ga daidai ne yanda suka faɗa because report ne da suka ce na asibitocin mu na nan ƙasa. Wani asibiti ma a nan Kaduna. So dole ne mu tabbatar da biya akai wannan gaskiya ne because kotu ba za ta iya zuwa ta yi wannan bincike ba. Mu ne ma'aikatan kotu za mu zo na binciken mu sannan kotu ta zauna ta yi nasa ta yi nazari ta shawara ta ga cewa ya kamata ta ba malam dama ya tafi ya je ƙasan waje ya samu magani ya dawo ko kuma ba haka ba ko kuma nan likitocin nan sun isa dole kowa ya zo ya kwadi ga abin da ɗin shi ka zo ka tabbatar cewa wannan takarda shi ne ainihin takardar takace ba wai an zo ne a facin office an rubuta an kawo kotu ba kuma duba menene suka rubuta kasan kotun ba lawaya ba likita bane so abin da ya faru kenan so kotun ta daga ta ce a je a duba mu zo mu tabbatar mata sannan sai ta kafin
zuwa wani lokaci
zuwa 29 ga wata Monday mai zuwa wanda wannan Monday wancan Monday da shi da matan shi duka su biyu mu dai ka ga mu faɗi namu kuma su ma su faɗi nasu so kotu kuma zata ita ce zata karasa magana ta ce to mun ya zama laita a ba mai daba akai mallan a wani asibiti babba
game da rashin barin ƴan jarida don su shiga cikin zaman kotun da sauran karar da aka yi jagoran shi a Sheikh Alzazzaki kuwa lawyer Sadau Garba ya ce akwai buƙatar a bincika
wannan hakkin ku ne na ƴan jarida dokan ƙasa ba ku daman ayi a daku saboda haka in har ba a bari ku shiga ungiyan ku ne ƴan jarida NUJ kenan ya kamata ta rubuta a rubuce ta nemi dalilin da yasa ba a bari ƴan jarida su shiga su nuna ma duniya abin da ake ciki duniya su ga halin da yake ciki saboda ba wannan ba shari'a ne na sirri ba shari'a ne da ya kamata a yi kowa ya ga abin da ake kuma ya bada shi ya bani ya fada nasa ra'ayi
a ƙarshen zaman babban kotun jihar Kaduna dai alƙalin kotun da sauran wannan shari'a Darius Kuhu ya dage wannan ƙara zuwa ranar 29 ga wannan wata da muke ciki domin yanke hukunci akan buƙatar da lauyoyin jagoran mabiya masa bashi a Sheikh Ibrahim Razzaki suka gabatar gaban kotun na ganin an bashi dama shi da mai ɗakin shi su wuce ƙasar waje domin duba lafiyarsu Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to ga da Isa kafin mu ci gaba ga dan ƙwayo
I'm not gonna let you go.
To Allah ya ji kan dan kwairo yanzu kuma ga Madiyan Dauda da shiri na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwar mu Dr. Aisha Yushawa Armayau wadda na tattauna da ita akan matsalolin da ƴan gudun hijira ke fuskanta a Najeriya. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda abokiyar aiki na Amina Buhari Auna ta yi mata wannan tambayar.
To Dr. yanzu a Najeriya da satar jama'a da garkuwa da su ya kusan zama ruwan dare. Waɗanda suka taba samun kansu cikin wannan halin wani lokaci zaki ga sun shiga wani yanayi irin kaman firgita ko gigicewa da ake kira PTSD da turanci. Shin kukan samu mutane da ke kawo kansu asibiti don ko wannan kin ga zama babban matsala?
To gaskiya abin da zan gaya miki shine yawancin mutane suna zuwa asibiti da kansu. Idan abin ya fi karfin su suna zuwa asibiti da kansu kuma kaman mu akwai wani wuri a nan Plateau da muka je muka yi kungiya muka likitoci amma muka yi kungiya da kanmu muka je wurin muka ce bari mu je mu binciken irin ciwon tabin hankalin da zamu iya samu a cikin wayannan mutanen saboda di yawancin abin da ake zuwa yi ana zuwa kai kayan abinci ne kayan magungunan hawan jini da magungunan zawo da magungunan amma babu wanda ke zuwa ya kai a ce wai bari a bincika aga ko akwai masu tabin hankali a wurin ko akwai wanda kansu ya tabo. To ni kuma ban ga ta yadda za a ce an yi ko an yi garkuwa da mutum ko kuma an ji an kakkashe
mutane a gaban ka
sannan kuma a ce wai kan mutum lafiya kalau saboda akwai wasu iyayensu ne aka kashe wasu iyayensu ne aka akashi saboda haka suna cikin tashin hankali amma babu wanda ke kula da wannan fannin ba shi ake tunani ba ana tunanin wasu abubuwan ne saboda duk abin da za a kawo ne saboda a ce an yi
shin magungunan ma da ake kawowa suna yin wani tasiri idan hankalin mutum ba a nitse yake ba
to ai dalilin da yasa ni naje nace bari ma in yi bincike wai menene ma mutanen nan su wayannan mutanen ba su da wani abu da ke damun su ne a cikin kokolwarsu sai wannan magungunan da ake kai musu saboda zaki ga ana ta kai kayan abinci amma ana ta samun ciwace-ciwace a cikin camp din nan yau yara na zawo yau wannan to da muka binci sai muka ce to ai yawancin ma matan da ke wurin ba sa ma cikin hayacin su baki hayacinki balanta naki kula da ma dan ƴaƴanki a wurin saboda hayacinki a hankalinki a tashe yake saboda abubuwan da kika gani da tashin hankalin da kika gani wasu an kashe musu mazajen su saka tunda ba sa cikin hankalin su kin ga ba za ma su iya kula da ƴaƴansu ba
kware
to kenan abun ma da ake kaiwa kenan ya zama kaman ma ba shi da amfani tunda kin kawo min kayan abinci amma ban ma san cewa in ci abinci ba saboda abun da ke gabana yafi abinci saboda haka idan ba a kula da kai ba ta fannin kan duk abin da za a kai musu ni a wurina ba zai musu tasiri ba shi yasa ake samun matsala amma mutane ba su gane ba
haka na fahimta
amma daga binciken da muka yi yanzu ni na gane cewa mata da kuma su da bakin su suka faɗa cewa wani lokaci ma an ce suna da hawan jini amma ba hawan jinin bane ba bakin ciki ne da tunani ya saka musu hawan jinin saboda ko bacci ba su yi ba su san ma inda aka kai su aka aje su saboda wata tace min ga mijina a cikin wurin nan likita amma ba ni iya ganin shi sai je mu hada a wurin abinci ana ba mu abinci kaman ba a gidan mu ba
kaman yanda ake ma in gidan yari
kaman yanda ake da in gidan yari ko kuma kaman a ce an tara mu a cikin garin mu kin ga akwai bambancin mutanen da aka tara a cikin gida da kuma wanda aka tara a waje
kware
to wannan a cikin kasar ku ne kuka kasance an tara ku a wuri guda saboda an je an yi banna a garin ku a hakan kuma ba ku da ranar koma gida
haka ne ba ma gidan ma da za a
koma ba gidan da za ku koma ballantana ma a ce kun koma to su abinda suke roƙon gwamnati shine su ba su son zama a irin wannan wurin na farko na biyu kuma a gyara musu gidajen su koma gidajen su a samu musu abinda za su yi da yawan su sun koma shan kwaya ba yara ba manya ba wani magidanci da na gani yace min yana shi ya fara shan giya ya kuma sha giya ne saboda in ya sha tana kwantar mishi da hankali ya samu yayi bacci saboda bai san ta inda zai fara ba yace matan shi biyu da ƴaƴan shi 12 yace bai san ma inda su ƴaƴan shi suke ba shine ya sa ya fara shan giya bai san ma zai bar shan giyan ba ba zai bar shan giya saboda in ya ma ban nan wuri yace mu in ma ban nan wuri ban san inda zani ba saboda komi na an kona ba ni da komi saboda haka manya suna shaye-shayen yara suna shaye-shaye saboda akwai yara ma da na tara muka musu tambayoyi wasu suka ce mun su suna son su yi wasa ba su da wurin wasa wani ya ce mun shi yana son ya ga makwabtan shi ba shi da makwabta saboda haka abin ya zama musu damuwa su kansu da yaran da manyan duk abin da ya zama musu tashin hankali kuma wannan abin ba shi da ranan karewa haka wani yace mun abin kuma ba shi da ranan karewa
to masu raro anan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ci mu da ƙarshen wannan hirar a madadin Dr. Aishatu Yushua Armayau da Ms. Julie Gresham da ta ce an hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
a gai shi yanzu kuma ga Daula Salim da shiri na gaba
sharhin jaridan Amurka a cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridan Chicago Daily inda aka rubuta labari cewa masu kamun bakin haure a ranar Lahadi ne suka kaddamar da yakin neman mutane inda jami'an hukumar shige da fice da ayyukan kwastam ta Amurka ta ce za a kama bakin da suke zama Amurka ne wanda ba su da takardu kuma hukumar tana neman da su bar kasar Amurka wannan aikin kamun da shugaba Donald Trump ya tabbatar da shi a ranar Juma'a da ta gabata ya auna ɗaruruwan iyalai a birane da dama ciki har da Chicago da Los Angeles da kuma birnin New York jami'an hukumar custom za su fi auna galibi mutane da suka fito daga kasashen tsakiyar nahiyar kudancin Amurka ne waɗanda ake masu shari'a a kotunan bakin haure inji darakta mai rikon kwariya a hukumar Matthew Albanese yanzu bari mu leka jaridar Washington Post inda aka rubuta labari cewa ƴan jam'iyyar Republican hudu sun haɗu da dukkan ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka a ranar Talata domin amincewa da kudirin Allah waje da kalamin nuna wariyar launin fata da shugaban kasa Donald Trump ya yi akan wasu ƴan majalisa mata daga tsiraran jinsi na jam'iyyar Democrat A ranar Litinin inda ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da suka ta salon wariyar launin fata akan zababbin ƴan majalisar wakilai guda hudu wanda dukkaninsu mata ne kuma ƴan tsiraran jinsi a cewar Ilham Umar ƴar jam'iyyar Democrat daga jihar Minnesota wacce aka haife ta a kasar Somalia kuma ta zama ƴar kasar Amurka ta kuma kara da cewa wannan ajandar masu ra'ayin fifita jinsin farar fata ne a kasar bayan shugaban Amurka Donald Trump ya cikin matan ƴan majalisun dokokin Amurka su kudin na jam'iyyar Democrat sun bayyana a gaban manema labarai a wani matakin bai daya na nuna jajircewa da yin turda caccakar su da shugaba Donald Trump yayi ta kafar sada zumunta da kuma ta baka bayan wannan din ma Trump ya saki wallafa wasu kalaman adawa a shafin sa na Twitter inda ya ce dukkanin ƴan majalisun hudu su koma kasashen su da rikici da talauci ya musu katutu duk wanda cewa uku cikin su ƴan asalin Amurka Yanzu kuma bari mu leka jaridar BuzzFeed inda aka rubuta labarin cewa ƴar majalisar wakilan Amurka Ilham Umar ta kafe wani sako a shafinta na Twitter a ranar Laraba inda ta nuna wani hotonta a ɗakin majalisar wakilan ƙasar ta kuma rubuta sako zuwa ga shugaba Trump da magoya bayansa waɗanda cikin ƴan kwanakin nan suka sha nuna cewa matar wadda ba Amurkiya ba ce ta koma Somalia ƙasarta ta asali. Umar ta rubuta ina inda ya kamata in kasance wurin da nake wakiltar jama'a sai ku san yadda za ku yi. Yanzu kuma sai jaridar Express ta Maryland inda aka rubuta labari cewa yawan mutanen da ke mutuwa a Amurka saboda yawan shan kwaya ya ragu a shekarar 2018 wanda shine karo na farko cikin shekaru 20 a cewar jami'an lafiya na gwamnatin tarayya a ranar Laraba. Cibiyar kare yaduwar cututtuka ta fitar da rahoto cewa kusan mutane
69 ne suka mutu a shekarar 2018 idan aka kwatanta da waɗanda suka mutu 72 a shekarar 2017. Daga ƙarshe sai jarida New York Times inda aka rubuta cewa a halin yanzu ana tuhumar jami'an kare kan iyakar Amurka 62 da wasu ma'aikata 8 da zargin wallafa kalaman ɓatanci da wariyar launin fata da suka yi wa bakin hauren tsakiyar nahiyar Amurka. Sharhin jaridan Amurka aka saurara na wannan makon. Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya.
To sannan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne kan cire kalamin cewar fulani na kudu su dawo da dawo arewa. Wannan babban abun bakin ciki ne. Sai kamata a ce gwamnati wanda ake zaune tsaka daya ba ta faɗi wannan irin al'amura. Ya kamata gwamnati ta zame kullum mai haɗa kan al'umma da kuma gyarawa mutane da kuma barin kowa ya zauna a kowanne yanki. Da fatan Allah gyara. Mai magana Alraf kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka. Sunana Gambo Barau Fatos daga sabuwar kasuwa a garin Fatos. A yau na so na mika sakona da ƴan uwana masu zanga-zanga waɗanda suka yi zanga-zanga na garin Jama'a Turo ƴan keke na gaskiya ya kamata nan gaba idan za a yi irin wannan zanga-zanga akwai shugabanni akwai sarki a garin Jama'a Turo akwai ciyaman da sauran hukumomi ya kamata a yi zanga-zanga ta lumana idan zuma ta kama za a yi ko kuma a je a mika kuka wajen sarakuna da shugabanni.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da karbar kuma ta Dalija ta Labatarin Najeriya. Babu shakka kamar yadda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya faɗa kasashe ko shugabannin Afirka suna sace dokokin kasashen su suna kai wa kasashen Turai wanda kuma su can su suna da arziki nan kuma ana fiya ta mu. Babu shakka wannan lamari shine yake jawo Afirka mako ma baya. Muna fatan shugabanni da suke wannan hali na tsira za su daina sannan su kuma karshen da suke karɓa wannan dukiya suke ɓoyewa ya kamata su ma ya zama na ba sa karɓa saboda wannan cutar da ƙasashenmu na Afirka da talakawan Afirka ake kai musu dukiya. Da fatan za a yi wata doka mai ƙarfi yadda ƙasashen Afirka za su haɗa hannu.
To yanzu kuma ga Daula Salim da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Ibrahim a takaice shugaban hukumar kula da fannin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a ranar Alhamis cewa hukumar na gab da cimma matsaya da shugaban ƴan tawayen Houthi domin kawo ƙarshen rashin abinci na wasu yankuna da suke mulka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yadda ƙasar China ke musgunawa rukunin musulman uku ya zama kita haƙƙin bil'adama inda ya ce wannan ya kasance ɗaya daga cikin tauye haƙƙin bil'adama mafi muni a tarihin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump a tsawon kwanaki biyar ya jera yana ci gaba da jefa ayar tambaya.
To wato akan wasu ƴan majalisar dokokin Amurka kenan. To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kuwa da kuwa a sashen Hausa musamman ma ita Daula Salim wacce ta karanto na labaran duniya. Da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Jimi Kukni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri.